ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka barotika ton to mai ba ko jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin kananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kudin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu.
Sheikh Muhajjadina, menene yasa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida din ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane? Zamani ne ya canza?
Da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiyya ta uba ce. Kuma wannan tarbiyyar da ta zama ta uba, abin da yake lalata ɗabi'a, uba ne ya zama na wani dan karamin san kasuwa ne, wani aikin kamfani ba yake yana daukan samtin 10,000 ko 15,000 a wata, yana da ƴaƴa sama da 20, wani ba shi da abin da zai rike wannan yara. Ya mace ko zaki ga yaro da uwarsa da ubansa, yaro dan shekara 7, 8, 9, 10 ki ga yaro dan karami makota ke shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota, za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa. Wani ma dan idan ije yi wannan ko ya ɗauruwa ije tallafi wata ko ije yi wani abun, wani yaro karami zaki ga yana gwangwan, ba zan taɓa manta ba, muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba ya je wani gida a wata unguwa a Kano, da yaje gidan iya gwangwan abu, yi magana ya yi magana ya ce akwai kwalaba a kawo musiya, da ya ji shiru matar gidan ta shiga banɗaki kawai ta ɗora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunna a buɗe. Ya fito sai ga ɗan matan ya zo shiga, sai suka haɗe a tsoro, aka tace ɗin aka zo aka ɗauko wannan yaro gabaki ɗaya shekarar yaron takwas. Aka ɗauko wannan yaro aka zo iduna gidansu tirafiya suka ce za mu ɗan sanda suka yi, amma sun fasa sun zo su yi wa iyayensa wannan. To uban abga muka binkita, uban ƴaƴa yana da mata uku, yana da ƴaƴa 21. Uban kuma aikin kamfani yake yi. Wannan yaron in ji uwar a ta dai ɗan daddake shi uwar da telefon ta ce wannan yaron abin da yake zuwa ya yi, abin da ya sa 300 ko 4 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci, sannan ya to musu da shi. Uban ko zuwa bayye ɗaya ma ɗaya yana gida bi guda biyu suna gida ɗaya ya kama mata ya ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa da ban amarya ƴaƴan su biyu, ta ce sai ya musu wata bima bai zo ba.
Saboda haka ƴaƴan
wata tarbiyya ya mahaifa ya ban mata ice tashin nan, ta ce tashin hankalin sa a kira shi a ce kin din yaran nan, yaran ba karatu ga kuma ƴan mata guda hudu, duk guda uku yanzu an sa rana su, ya karɓi kuɗin auren da aka tsara sa rana ya ji ya sace bai sai kai daki ba ko zuwa bai, duk sanda aka yi man magana da kin sai fada a kasar da. To dan ka uba wannan abu ya samo asali daga gida, bai ga ta iyaye suna haifan yara saboda ciwo ne Allah ya baka, ciwo ne Allah ya bayar, kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin ƴaƴan su. To dole yaro zai zo ya addabi iyaye, uba ta zo kaya fiƙa, ta zo kaya fiƙa ƴa, baka san ya zaka yi tarbiyyar su ba, baka ba su ilimi ingantacce, baka ba su abin yi ba, baka ba su abinci ba, to ta yaya zaka gaya wa ɗanka ya ji baka duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke man ba. Haka uwa mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba, baka ɗauke wa ɗako ba, kuma duk budurwa ta taso tana bin ita ma yanda ta kawo, dole za ta so ɗan jambakin nan, ɗan kayan kwalliyar nan, da waya da cewar su uba baya iya yi da uwa, dole ajiya za a samu taɓarɓarewar wannan tarbiyya. Wannan abu laifi ne na iyaye, kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addabi al'umma gaba ɗaya.
Ba da sabarin dawo gare ka, to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi, gida babu tarbiyya babu daɗi, makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu ƙaruwa nan ma babu daɗi, zuwa aiki ma ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin fansa kuma a kashe waɗannan yaran. To menene mafita?
Mafita shine kifi daga kai yake fara rayuwa. hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi tsaye. Akwai doka da aka yi wadda suke kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana, Child Rights Act. Gwamnatin Arewa sun yi kere da muzu sun ki sa hannu.
Me yasa ba za su sa hannu ba?
Sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe. Su ma suna amfana da lalata da suke yi. Tsarin demokuraɗiyya ɗin da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya. Saboda ɗan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa sun
me yasa ya koya musu daɗin kuɗi
ba kamin wannan siyasa ɗin me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rabta gwada kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin ɗan siyasa. ɗan siyasa ke amfani da su su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su riƙa yin abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan.
Wai dai sai an wani ni kai a yanka
ɗan siyasa su
bayan an bada kuɗin fansa
an yi wannan doka har yanzu sun ki sa mata hannu a arewa sun ki sa hannu a arewa bayan nan kuma sun suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa 'ya'yansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shi ne dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi ne nata ne. Ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi da wannan fuska ba muddin iyaye kuma ba su tashi ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara din da aka binne kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyanka so ƴaƴa su tutu ka rika kwasan su kana watsa su ga al'umma al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka kiyo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su. Malaman addini kuma ku juya maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna sai an gyara tarbiyya al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba a matan ma'ana auren ba ba a san haƙƙi da auren ba ba a san menene muhimmancin ba to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara iyaye kuma a dawo da al'ada ta da al'ada ta da ta yadda yake ɗanka ɗana ne ɗana ɗanka ne kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabta da kowane amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan makwabcinka a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake yaji da nesa ma ka hango shi za ka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma ɗa'a amma a zamanin yanzu ya kai da uba idan aka taɓa laifi shi ne zai sa mu je ta nuna mana uban waye ya taɓa ka ba zai ne zai sun yaki gaba ya je ta bambari saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaranka amma za ka je kana zazzaga mashi tsiya kana faɗa kai ba abin nan ba to dole sai an dawo da aƙida ta da kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyi da ke kansu nauyi na tarbiyya nauyi na tsaro nauyi na ilimi nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafar ƴaƴa da kuma abin nan akwai kuma hukuma da take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara wato NAPTU akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta amma har yanzu ita ma wannan hukuma ta kasance tana tsarin ta ne na boko domin ne duk tsarin da yake wata hukuma an nada ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada daidai da aqida daidai da ci gaban al'umma daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsara na tsara na tsare shi to shi yasa mutanen ba za su rungume irin wannan hukumomin ba.
Ko bayani sai dai kash lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu jabirkin nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu haƙa ta cimma ruwa kafin na madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Mahaji Dina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilin Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya dune tarakan duni komi dan su miki ashe mu maza bayin.